Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk Saminu ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya yaba da yarjejeniyar da aka cimmawa a yayin taron kare muhalli na COP28. A jiya Laraba, dakarun Isra'ila suka ce an kashe sojojinsu 10 a yayin wani gumurzu a arewacin garin wato zirin Gaza. Hukumar abinci ta duniya ta yi gargadi a jiya Laraba cewa akwai bala'in yunwa da ke shirin afkawa Sudan.
To, bayan labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta amince da wasu daga cikin korafe-korafen kungiyar malaman jami'o'i da manyan makarantun kasar da a can baya suke haddasa yawan yajin aiki.
Ba wai wannan kawai tsarin albashi ba, majalisa kuma ta yi akan cewa jami'o'i za su rufe dukkan ma'aikata da kansu su ga suke so ba tare da sun samu dama kwaiwai ba.
A arewacin kasar kuma gwamnatin jihar Kebbi ta samar da kayan aiki ga 'yan sa kai da yadda za su iya taimakawa wajen yaki da 'yan tada kayar baya da suka addabi yankin.
Sati ɗaya da ya gabata mun raba motoci ga jami'an tsaro, sannan ga mashin kuma 730 ga 'yan banga domin taimaka ma jami'an tsaro domin a kawo zaman lafiya a cikin jiha.
Za mu kawo muku shirin domin iyali wanda kashi ne na biyu na bitar wasu muhimman batutuwa da shirin ya kawo muku tun daga farkon wannan shekara ta 2023 da muke ban kwana da ita. To amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a barkamu da asuba, ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Shugaban Amurka Joe Biden ya yaba da yarjejeniyar da aka cimmawa a yayin taron kare muhalli na COP28 da yake wato da yake hanya ce mai muhimmanci da za ta bulle ga cimma bukatu da ake da su akan yanayi. Cikin wata sanarwa da aka fitar a jiya Laraba, shugaba Biden ya yaba mai yarjejeniyar da karan farko ta samar da amincewa kan gushewa daga makamashi da ake haƙowa da ke yin illa ga duniya da al'ummarta, da amincewa rubanya samar da tsakakken makamashi har ninki uku a duniya baki daya zuwa shekarar 2030 zuwa sama. To sai dai shugaba Biden ya ce har yanzu akwai aiki a gabansu wajen cimma ƙudurorin da aka sa a gaba. A jiya Laraban ne wakilai daga kasashe kusan 200 suka amince a yayin babban taro kan yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya a Dubai na yin ƙaura daga amfani da makamashi da ake haƙowa daga ƙarƙashin ƙasa. A jiya Laraba, dakarun Isra'ila suka ce an kashe sojojinsu 10 a yayin fafatawa arewacin zirin Gaza a hankoran da take yi na ganin bayan mayakan Hamas daga doron kasar Falastinu, yayin da shi kuma shugaban Amurka Joe Biden ya gana da iyalan Amurkawa da Hamas ke garkuwa da su a jiya Laraba. Dakarun Isra'ila sun ce sun kai hari kan wurare har 250 a 'yan kwanakin nan da suka shige. Hare-haren da Isra'ila ta kai sun hada da kai hari akan abin da sojojin suka kira wani ayarin Hamas da ke shirin kaddamar da hare-haren makaman roka akan Isra'ila. A yayin wani gumurzu a Gaza, sojojin Isra'ila sun gano gawawwakin mutane biyu da Hamas ta yi garkuwa da su a harin da ta kai a watan Oktoba da ya janyo mai da martanin sojin Isra'ila. Wani mai magana da yawun dakarun rundunar tsaron Isra'ila ya ce Hamas na riƙe da mutanen da ta yi garkuwa da su a gine-ginen ƙarƙashin ƙasa a yankunan da ke cunkushe da jama'a a sassa daban-daban da ke Gaza, abin da ya sa ayyukan ceto ke da sarƙaƙiya. Amma ya ce hakan ba zai sa Isra'ila ta yi ƙasa a guye ba a ƙudurinta na kubutar da dukkan waɗanda aka yi garkuwa da su. Shugaban sojin Pakistan yana birnin Washington a wannan makon, inda yake neman agajin Amurka game da abin da Islamabad ta yi zargin cewa makwabciyar ƙasar ta Afghanistan ta zama wani tudunmun tsira ga 'yan ta'adda. Ƙwararru a harkar tsaro sun ce Janar Asim Munir na ƙoƙarin jin ra'ayin jami'an tsaron Amurka don su amince cewa ƙungiyoyi irin su Tariq al-Taliban TTP da ƙungiyar fafutukar kafa a ƙasar Musulunci ta Khorasan ASK ba wai kawai barazana ne ga Pakistan ba, amma barazana ne ga tsaron ita kanta Amurka da sauran duniya. Shugaban cibiyar Wilson da ke kula da harkokin kudancin Asia Michael Kogman ya lura cewa ko da shike Pakistan na bukatar tausayawa Amurka da damuwar da ta nuna kan yaki da ta'addanci. Akwai hulɗa tsakanin dakaran Amurka da na Pakistan da ta hada da haɗin gwiwa a yaki da ake da ta'addanci na tsawon shekaru da ma matsayar ilimi, wato da ma matsayar ilimi da bayar da horo. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Tunan ba da jimawa ba Hawwa za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. To amma kafin nan, Majalisar Nazartarwa ta Najeriya ta yanke shawarar cire malaman jami'o'i da manyan kulejojin kasar daga tsarin biyan albashi na bai daya na ma'aikatan gwamnatin tarayya, wato IPPS, wanda yana daga cikin abubuwan da ke haddasa yajin aikin malaman jami'o'in tsawon shekaru. Wakilin mu Umar Faruk Musa ya tattauna da ministan ilimi Dr. Yusuf Tanko Sununu dangane da dalilan sauya matsayin gwamnati kan wannan batu.
Abin da ya faru shine cewa akwai tsarin albashi da aka yi wanda yake ake biyan ma'aikatan Najeriya a ciki, wanda yake shine ta hanyar tsara albashi waje guda a biya su tsarin IPPIS, wanda yake shekaru da yawa da suka wuce ana ta takaddama tunda abin da ya faru tsakanin malaman makarantun jami'a da manyan makarantun da kasa baki daya, wanda yake suka nuna matsalolin da ke tattare da biyan albashinsu ta wannan tsari din. Za ka suka nemi gwamnatin tarayya a kan a fitar da su a cikin wannan tsari din ta biyan su albashi ta hanyar IPPIS, wanda yake wannan ya yi sanadiyar samun yajin aiki da aka yi na kasa. Majalisar Dattawa ta kasa ta bibiyi wannan tsari din bisa ga abubuwan da suka gudana da kuma ƙudurin shugaban kasa na samar da ilimi wanda yake ingantacce ba tare da an samu tsaiko ba saboda yanayin yajin aiki. Za ka ga Majalisar Zartarwa ta yanke hukunci akan cewa a fitar da malaman jami'o'i da sauran manyan makarantu na kasa daga cikin wannan tsarin na biyan albashi na bai daya ta hanyar IPPIS, kuma aka ba da cewa ma'aikatan ilimi ta kasa ta fito da tsari wanda yake zai tabbatar da biyan albashi na malaman jami'a da sauran manyan makarantu ba tare da an samu cikasa, kuma a kawo tsari yadda yake za a kawo dokoki wanda yake za su hana a yi albundana wajen biyan wannan albashi ta hanyar da yake da asara a haɗe.
Wannan alama ce da ke cewar an yadda malaman jami'o'i da mayan makarantun ne kenan su rika aiki biyu a lokaci ɗaya suna karɓar kuɗaɗe ta fannoni daban-daban?
Ba wannan ba haka bane. Tsarin ya kawo ko wasu abubuwa da suka shafi malaman mayan makarantu, wanda yake tsarin IPPIS bai iso da su ba. To don haka da aka cewa kuma akwai ba wai wannan kawai tsarin albashi ba. Majalisa kuma ta yarda akan cewa jami'o'i za su rika tokan ma'aikata da kansu su ga yadda suke so ba tare da sun je sun samu dama kai wai ba na wajen dokan malamai. Lokacin da malamai suka wuce to za su amfani da wannan damar su sake dokan da waɗanda yake za su cika guraben waɗannan suka bari. Hali yanzu idan malami ya bar jami'a zai da dogon lokaci kafin shugaban jami'a ya samu dama a amince masa ya doki malamai. Wannan ya kawo cewa yana kawo cikas da sha'anin tabbatar da sha'anin ilimi na karantarwa a Najeriya. Wannan yana daga cikin abubuwan da aka duba kuma aka gyara a kansu.
Wannan dai wani yunkuri ne na shawakan malaman jami'i su daina magana yajin aiki ko?
Ba wai kawai din su daina yajin aiki ba, hanyoyi ne da ya tabbatar da cewa ilimi ya samu kulawa na musamman daga wannan gwamnatin domin kawo tsari da yake za a ba da tsari wanda yake zai daure ya kuma kauce ma yawan aiko da ake samu na yajin aiki.
Ministan ilimin Najeriya Dr. Yusuf Tanko Sununu kenan azantawarsa da wakilin mu Umar Faruk Musa. To kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan Washington DC. Yanzu kuma ga Hawwa ta dawo da karashin labaran duniya.
Hukumar Abinci ta Duniya ta gargaɗi a jiya Laraba cewa akwai bala'in yunwa da ke shirin afkawa Sudan, inda watannin da aka shafe ana rikici da tashin farashin kayayyakin abinci da ƙarancin girbin amfanin gona ya sa mutane da dama faɗawa yanayi na yunwa da ke buƙatar agajin gaggawa. Mai magana da yawun ƙungiyar ta WPF a Sudan, Lenny Kinsler, ya shaida manema labarai cewa a halin yanzu da yake kimanin mutane miliyan 18 ke fuskantar matsalolin yunwa a Sudan, adadi da ya kai yawan daukacin al'ummar kasar Netherlands ya kuma ninka har sau biyu akan yadda adadin yake a daidai irin wannan lokacin a bara. a tsakiyar watan April ne dai fada ya barke tsakanin sojojin Sudan da dakarun kattakwana na RSF da ya daidaita mutane miliyan 6,600 a ciki da kokarin da aka yi ta yi domin ganin an yayyafa wutar rikicin ruwa dai bata kai ga nasara ba. Wata kungiyar masu yin kutse a Rasha da Ukraine ta yi imanin tana aiki da sojojin leƙen asiri na Rasha sun yi ikirarin alhakin yin kutse ga babban kamfanin sadarwar Ukraine Kyivstar. Hukumar tsaron Ukraine ko kuma SBU ta faɗa a jiya Laraba cewa suna nan suna kokarin gyaran na'urar sadarwar ta kamfanin na Kyivstar. An dai kai harin ne tun a ranar Talata, lamarin da ya haifar da daukewar na'urar sadarwa daga kamfanin na Kyivstar da ke da masu amfani da shi miliyan 24 da ya sa suka gaza magana ko sako da wayoyinsu bayan wani harin makami mai linzami kirar ballistic da ya raunata mutane sama da 50. Kungiyar masu kutsen mai suna Solyevsky ta dauki alhakin kai harin akan kafar sadarwar zamani ta Telegram inda ta wallafa hotunan yadda ta samu kaiwa ga na'urar kamfanin na Kyivstar.
Hawa Sharif kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To idan muka koma bangaren rahotannin namu kuma gwamnatin jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya ta samar da babura sama da 700 ga 'yan sa kai da 'yan banga a fadin jihar domin ba su damar taimakawa jami'an tsaro wajen yaki da matsalar tsaro da ke addabar jihar. Muhammad Nasir na dauke da karin bayani.
Tun bayan lokacin da gwamnonin jihohin Arewa maso yammacin Najeriya suka hadu tare da daukar kudirin yin aiki tare domin shawo kan matsalar rashin tsaro a yankin, har yanzu ana samun rahotanni kai hare-hare a wasu jihohi, abinda ke nuna tsugunne bata kare ba. To sai dai kamar yadda wasu mahukuntan ke cewa suna kokarin magance matsalar ta hanyar daukar matakai daban-daban. Jihar Kebbi da ke Arewa maso yammacin Najeriya na daga cikin wuraren da bayanai ke nuna cewa jami'an tsaro na banga na bayar da gagarumar gudunmuwa ga sha'anin tsaro, abinda kuma shugaban kungiyar banga na jihar ta Kebbi Sanusi Ibrahim Geza ya tabbatar.
Nasarar da aka samu in gaske local government waɗanda suke haddaban mutanenmu a kidnapping, mutanenmu sun gama da su. Kuna labarin waɗanda suka haddabi mutanenmu a Dankosagu su ma haka. A nan yankin Bunza Kalbo Arewa local government akwai wani jagoran bandit wanda yake jagorancin haddaban mutanenmu wanda ya kira Dogo Oro, shi ma mutanenmu sun gama da shi.
Bisa la'akari da hakan ne yasa gwamnatin jihar ta samar da babura 730 domin rabawa jami'an na banga baya ga wasu motoci da gwamnatin ta baiwa jami'an tsaro na gwamnati kwanan nan. Gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasir Idris lokacin da yake hannunta baburan ya bayyana cewa
wannan watan da muke ciki inda aka fito sati ɗaya da ya gabata mun raba motoci ga jami'an tsaro mota 27, sannan ga mashin su ma 730 ga 'yan banga domin taimaka ma jami'an tsaro domin a kawo zaman lahiya a cikin jiha. Sai samun kaga ya dace shugabansu shi ma cikin rabin motocin da muka yi mun ba shi sabuwar mota Hilux ba saboda koyi ba domin ya ji daɗin zagayawa a jiha yana ganin abin da mutanensa suke.
Shugaban kungiyar banga a jihar Kebbi Sanusi Ibrahim Geza ya ce samar da baburan faduwa ce ta zo daidai da zama.
Su ne muke ta kuka a kai ne saboda su 'yan banda su ne suke amfani da shi, kuma baburan da aka kawo waɗanda suka fi waɗanda banda suke amfani da shi ne.
Ko bayan waɗannan baburan, shugaban kungiyar ta banga ya ce akwai tanadi da gwamnati ta yi musu.
Kware a hakikanin gaskiya jiya an kira ni cabinet office na karɓe stock na wasu bindigogi. Jiya ne na kai su police quarter domin sa kifin kafin su ma a raba su.
To ko wannan abun zai tasiri wajen samun sauƙin matsalar rashin tsaro a jihar? Detective Awal Baladir Mi'iya masanin tsaro ne a Najeriya.
To wannan yana ɗaya daga cikin wato kokari da hoɓɓasa da gwamnonin Arewa suke yi. Idan babu waɗannan jami'an tsaron na sa kai, to su ma jami'an tsaron gwamnati ba za su iya ba saboda ba su da yawa, kuma ba a ko'ina suke ba, kuma ba lalle ne sun san sako da loko na kowane ɓangare ba. To wannan gaskiya zai taimakawa harkar jami'an tsaro kwarai da gaske.
Duba da yadda lamura ke tafiya a wasu jihohin Najeriya inda siyasa ke yin kane-kane a cikin lamura, yasa masu lura da lamuran yau da kullum na fatar cewa kada a saka siyasa a cikin wannan lamarin ta yadda zai amfani jama'ar da aka yi domin su. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, to kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mota VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah ni kai ne na roka, baro ki ka tauka mai ba. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta ukun karshe a shekara ta 2023. A ci gaba da waiwaya maganin mantuwa da tunawa masu sauraro yunkurin da shirin domin iyali yayi na haska fitila da kuma nazarin matsaloli da ke ciwa al'umma tuwa ƙwarya da nufin jawo hankalin masu ruwa da tsaki su dauki matakin kawo sauyi. Shirin ya nemi jin inda al'umma jamhuriyar Niger ke bukatar ganin hukumomin kasar sun sa gaba da kuma ƙara mai da hankali akai a wannan shekarar. Batutuwa da suka ambata sun hada da matsalolin tsaro, harkokin ilimi, shan miyagun kwayoyi, samarwa matasa aikin yi da dai sauransu. Karin kai ku da nisa ga abin da waɗanda wakiliyar mutamar abarita zan ta da su ke cewa.
Sunana Malam Nuru Malam Hamisu a nan garin da magara, dangance da wannan shekarar fuskanci kwarai kalubale na rayuwa fiye da ma yadda ake zato. Mun cika dauka akan mu nan Niger, duk wani abu wanda talaka zai ji dadin rayuwar shi, to ko menene daga bara zawa bana kudin shilin kawai. Yanzu a taƙaice take kaka ce muke cikin su. Da kaka hatta da hatsi akan same shi dala 80, dala 70, dala 100, to a yanzu kakan hatsin 120, 130, 140. Gujiya da ake siya a kaka a siye ta dala 50, 60, yanzu dala 100. Kudi ya ƙara kudi, gaskiya an fuskanci kalubale. A ƙasai akwai matsala ta tsaro, kuma mu kanmu kullum ana fasaba da ana shugowa. Ga an bar kayan shaye-shaye batik ɗiyan samari, in kika ga sirri mai 10 suna tafiya, 8 daga cikinsu in kika duba akwai abin da suke sha na biyan gwangwani. Man ɗin tashi hankali da ɗanka kana ta maka, ɗanka kana kafa-kafa da shi, gashi kana fama abin da zaka ruwa ma kanka asiri, sai ɗan yanzu ya ɗauko maka wata magana da ba ita ba. Tashi hankali wani irin yanzu, in yaro na kwalle ta yi Allah Allah kace ka ga yaji ya zo, in makaranta ya tafi hankalinka a tashi so kace sai ka ji sallama shi, sannan hankalinka ya kwanta. Makaranta kanta da ake yi wannan makaranta ta boko, dibaji ga irin abubuwan da ake fuskanta a cikin ta, dibaji ga makaranta kanta. Yanzu a ce ina da misali, yanzu yaro 8 a makaranta a matakin primary, kowane yaro daya sai an biya mishi shika guda kuɗi na uwan yara saboda sayan na kusha, saboda sayan alli, sayan abinda za a goge tabulu, wani mai gaji, wani sauransu. Kowane yaro daya ga rayuwa ta yi tsada. Ina da 2 a matakin secondary, kowane ya biya mai shika biyu, to kun ga dan lisi. To wani irin tsari ne magidanci zai yi wanda za a sassarta? Amma ya kamata a duba a gani gaskiya rayuwa ana cikin mugun tsananin rayuwa, ba ma tsanin na wasa. To kiran ma zuwa ga gwamnati, ana muna kira ga gwamnatin kasanmu a wayo-wayo, saboda a yanzu a nan kasai duk wani hanya da kika sani kowace iri ce wanda talaka zai ji dadi, wallahi a dake kace gwamnati ya kamata ya duba. In wakilai ne yasa, to yi wai wannan wakilan nashi. Lalle ba na gwamnati an ringa sai da hantsi ma mai rage a mai riya, amma ɗan abin da ake kaiwa ba zai ishi ba. Karce guda wanda yake da kai saman mutum da 1000 da wani abu, magidanci 1000 da wani abu, sai a kai abin da ba zai ishi mutum 30 ko mutum 40 ba a wannan wata. To ya kamata gwamnati ta duba, ta dora sikeli, ta auna abinci a hannun manoma, ta sa tallafi, ta maido shi, ta tabbatar da abin da ake saidawa ya je ga inda ya kamata. Sosai a sa ido akan haka. Kuma harkar karatu, duk ƙasar mun yi kowace ƙasa arziki a duniya. Menene arziki? Muke da arzikin matasa. Mutanen ƙasar mu sama da mutum miliyan 17 matasa ne. A tsaya a nemi aiki a ba su, hatta da wanda suke tsare a gidan kurkuku, ka ajiya kawai a tsare su haka. Akwai amma wani kafinta, wani aikin moto, wani sudir, wani abu, ƙungiyoyi su je a duba a gani wanda yake da ƙaramin laifi a gyara, a gyara shi a kuddo shi, kar a kai ɓarawa akuya a gama da ɓarawar raƙumi. Harkar ilimi tana buƙatar kulawa ƙwarai da nan jami'ar da magana. Yanzu a jarrabawa da aka yi matakin shiga jami'a na bana ya da magana ɗin nan baya ta su, kuma yara suna da sun yi karatu, ya kamata a gyara.
Aisha to wannan shekara dai sabana dai ta zo ta wuce dai yanzu dai ne mu ce alhamdulillah amma a cikin wannan shekarun dai mu dai gaskiya matsala ke da kai ba kadan ba matsala fanni fanni kala kala ga matsalolin abinci yayi tsada ga matsalolin rayuwar mu dai haka ga mazajen mu sun mutu an kalkashe mu mazaje an kalkashe mu mudiya ga sun an bar mu da marayu abinda nake jin hankalin gwamnati gwamnati ta samu ta taimaka mu da mu da iyalan mu ga rayuwa tsada ga likita ga lokacin ma da muke dan kwadai in diyan mu sun shiga su zama wani abu su dan tai mu tallafa mu ita ma da kulkin ga tana duka tana tangal tangal ga wannan tashin hankalin tashi tashin hankalin da ake an kalkashe yara duka an bar mu da marayu ga lokoi ba ta kirki ba ga likita in diyan mu bisir lahiya an muka je kawai maganin matsalolin sayan magani ma tashin hankali ne musamman ma a cikin wani harkokin matsalar da mu mata yanzu mu mata gashi nan wahala muke sha gashi mun da jarin kirki kun gwamnati ta samu ta tallafa mu ta sama mu mujari mu mata musamman mata a cikin kashi 100 mata ta ma kashi 80 duk mata ne suke shan wahala da diyan su da yara marayu an bar su suna wahala ana guje guje duk in ka zo kai ne arman diya kai ne ba su abinci kai ne biya musu kudin lakwal dukkan abu kuma babu sana a kirki babu sana a kirki to muna roƙon gwamnati dan Allah da Annabi ta maida hankali wajen mata a taimaka ma mata musamman ma mata wanda mazajen su suka mutu an kashe musu diyan su an kashe musu yara ga su nan muna ta wahala da yara kuma babu sana'a da zamu yi rikakka mu kama diyan mu mu biya musu lakwal a ba su jari a taimaka
sunana Irubaru Shamsuddin muna tani da cewa alƙawarin da gwamnati yayi musamman saman abin da ya shahi aikin matasa tattalin arziki na ƙasa da kuma harkan ilimi abinda zamu ƙara tana mu gwamnati shine cewa alƙawara abinda ya shahi kamar da zancin da nayi matasa abu ne mai kyau a ƙara duba yanayin da matasa suke ciki duba da irin yadda dalibai yanzu kowane lokaci ga sanan sai yawa suke za ta degree diploma iri alhali matasa sun kare karatu kuma suna bukata a sa su a yanayi mai kyau da cewa su samu aikin kenan abu ne wanda ya kamata a yi mai duba na musamman sannan kuma aka koma bangaren tattalin arziki za a ce mutane sun fuskanci matsi na tattalin arziki abinda ya shahi kasuwancinsu abinda ya shahi sauri kenan shi ma abu ne wanda ya dace a ce an sake dubawa saboda a tallafa ma al'ummar ƙasa su samu sassauci da sauƙin rayuwa yayin da aka duba kullun cikin tattalin arziki ƙasar Nijar tana da arziki na ƙasa za a ce zinare ne za a ce man fetur ne da dama to amma ba a ganewa cikin yanayin da ɗan Nijar yake rayuwa kenan ana iya sa matasa su samu aikin ko kuma a tallafa musu tunda akwai da yawa sun yi ilimi saman yayin za a yi aiki su yi aiki a ma'aikatar tsaro ko kuma su taimaka dai su ma su sa hannunsu kenan tunda sun yi wannan karatun a ba su dama a sanya su su samu aiki ta wannan bangaren ta'addanci wanda matasa suke ta shiga ciki yau idan aka yi duba menene yake sa suna shiga ciki rashin wannan aiki ka yi karatu ka kare ka cancanci a dauke ku mun ba dauke ka ba kenan a sayan da za a yi a forma wannan ɗaliban a taro su a yi waya musu da kai abu ne mai matuƙar muhimmanci wanda zai ba su dama su zo su kama aikin ƙasa su yi kishin ƙasa kenan a kori ta'addanci a cikin ƙasar Nijar bangaren shaye-shaye shi ma dai abu ne wanda gwamnati ya kamata ta ƙara ƙaimi ta ƙara ƙoƙari wajen wayar da al'umma duk da cewa akwai wasu ƙungiyoyi da dama a cikin jihohi wanda suna ƙoƙari akan wannan kenan ya dace gwamnati shi ma kama musu ya ƙara ba su goyon baya da tallafi wanda zai ba su dama su wayar da matasa saboda shaye-shaye za ku gani matashi cikin shekarun shi 25 da 6 ya shiga al'amarin shaye-shaye kun gani wannan ba a tsaran yayi gobe mai kyau
kadan kenan daga cikin abubuwan da suka tsone wa al'ummar jamhuriyar Nijar ido a farkon wannan shekarar sai dai babu shakka lamura sun sauya bayan juyin mulkin da aka yi watanni da suka shige sabili da haka za mu sake komawa domin neman sani da haska fitila kan abin da ya shafi ci gaban iyali da gina ƙasa muna godiya ta musamman ga wakiliyar Mutamar Abari da ta bada gudunmuwa yayi kallaban shirin a wannan shekara mai karewa sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu sake shigowa da waɗansu batutuwan kada ku manta za ku iya samun dukkan batutuwan da muka tabbawa shirin domin iyali a wannan shekara ta 2023 da ke karewa a shafinmu na interview hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryen mu da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan su muke, ashe mu maza bayin muke. Ashe mu maza bayin muke. Ashe mu maza bayin muke. Amma dadin bautar muke ji, balle an ci bai gida.
Tage da Grace Alheri Abdu masu saurare kafin mu ci gaba ga wannan sako.
Har yanzu dai labari ɗaya ne dai wasu suke mamu an kace su wasu suke mamu suna raye. Asalin wanda ya kama su daga Bitani ban ina bincike sai aka ce akwai wani soja yana kula da Bali local government da Gaso local government.
Ina da mugun mulki wani sa'i ma shine yake ba mijina zai zo ya zuga mijina akan wasu abubuwa mijina kuma sai ya zo ya hau kai saboda shi ba mai san tashin hankali bane.
Ina gani abinda duka yi ni abin in dai ba kun sanar ma mutane aka sa kamar Buhari ko dai wasu masu iko aka je jira ina to a gaskiya za su halaka da ni.
Shirin ciki da gaskiya na zuwa muku ne a duk ranar Litinin da karfe 6 na safe a Ugwan Najeriya domin bin kadin waɗanda ke zargin an zalunce su yaƙi da cin hanci da rashawa har ma da bin gadon marayu. Sai ya kasance da sashi Hausa na muryar Amurka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya yaba da yarjejeniyar da aka cimmawa a yayin taron kare muhalli na COP28 da ya ce hanya ce mai muhimmancin gaske da za ta bulle ga cimma bukatun da ake da su a kan yanayi. Cikin wata sanarwa da aka fitar a jiya Laraba, shugaba Biden ya yaba mai yarjejeniyar da a farko-farko ta samar da amincewa kan gushewa daga makamashi da ake amfani da shi da ake haƙowa daga ƙasa da ke ma duniya illa da al'ummarta. A jiya Laraba, dakarun Isra'ila suka ce an kashe sojojinsu 10 a yayin fafatawa a arewacin zirin Gaza a hankoran da take yi na ganin bayan mayakan Hamas daga doron ƙasar Falastinu. Yayin da shi kuma shugaban Amurka Joe Biden ya gana da iyalan Amurkawa da Hamas din ke garkuwa da su a jiya Laraba. Dakarun Isra'ila sun ce sun kai hari akan wurare haɗari 250 a 'yan kwanakin da suka shige. Har-haren da Isra'ila ta kai sun haɗa da kai hari akan abin da sojojin suka kira wani ayarin Hamas da ke shirin ƙaddamar da har-hare a kan Isra'ila. Shugaban sojin Pakistan yana abin birnin Washington a wannan makon inda yake neman agajin Amurka game da abin da Islamabad ta yi zargin cewa makauciyar ƙasar ta Afghanistan ta zama wani tudun mun tsira ga 'yan ta'adda. Kwararru a harkar tsaro sun ce Janar Asim Munir na kokarin jin ra'ayin Amurka ne da kuma jami'an tsaronta don su amince cewa kungiyoyi irin su Tariq al-Taliban TTP da kungiyar fafutukar kafa a kasar musulunci ta Khorasan ISK ba wai kawai suna barazana ga Pakistan bane amma barazana ne ga tsaron ita kanta Amurkan da sauran duniya. Hukumar Abinci ta Duniya ta yi gargaɗi a jiya Laraba cewa akwai bala'in yunwa da ke shirin afkawa Sudan, inda watanni da aka shafe ana rikici da tashin farashin kayayyakin abinci da ƙarancin gurbin amfanin gona ya sa mutane da dama faɗawa yanayi na yunwa da ke buƙatar agajin gaggawa. Mai magana da yan ƙungiyar ta WPF a Sudan, Lenny Kingsley, ya shaida manema labarai cewa a halin yanzu dai kimanin mutane miliyan 18 ke fuskantar matsanancin yunwa a Sudan, adadi da ya kai yawan ɗaukacin al'ummar ƙasar Netherlands, ya kuma ninka har sau biyu kan yadda adadin yake a daidai irin wannan lokacin a shekarar da ta gabata. Wata ƙungiyar masu yin kutse a Rasha da Ukraine ta yi imani tana aiki da sojojin leƙen asirin Rasha sun yi iƙirarin alhakin yin kutse ga babban kamfanin sadarwar ƙasar Ukraine wato Kyivstar. Hukumar tsaron Ukraine ko kuma SBU ta faɗa a jiya Laraba cewa suna nan suna ƙoƙarin gyaran na'urar sadarwar ta kamfanin sadarwar na Kyivstar.
To masu saurare, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai can an jima da karfe 8 na safe a agogon Najeriya za a jima da wasu sababbin shirye-shirye. yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ne gabatar da shirin sai Dadi Balawe da ya tsara shirin ya kuma bada umarni kuma injiniyan mu na yanzu Mr. Mock Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.